بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد الفاتح الهاتم وعلى آله وصحبه والتابعين لهذا إمام الدين. الحمد لله نعم تجاب الثلاثة وفي فوق الصادق إن نزاع تاشي ما لا يتمكو بيتي نشف إن دعوكو mas'alatu ga wata mas'ala wato wannan mas'alar za a yi bayani ne akan abinda wajibi baya cika sai da shi ma la yatimul wajibul mutlaq min maqrurin illa bihi hatun zukin wa qila la wa qila in kana sabab wa qila in sharran ila sharrin tasab fa takul lil harami in ta'azzara illa bi tarki ghairihi hatun yura fa harumat mauku watun in talbasi bi gairiha aw batta aynan wanasi ma la yatimul wajibul mutlaqu abinda wajibi mutlaqi baya cika min maqdurina ya zama ko abu ne wanda mu muke da iko a kansa. Akwai abinda wajibi baya cika sai da shi amma ba ikon mu bane. Yanzu misali kamar shigar wakaci dangane da sallah, wajibin sallah ai baya cika sai wakaci yayi, to amma mu ne muke da ikon mu kawo wakacin, ba ikon mu bane. Amma kamar alwalafa, sallah ba ta inganta sai da tsarki. Tsarkin nan abu ne da muke da ikon mu zo da shi. To irin wannan duk wani abu wanda wajibi mutlaki baya cika sai ko da shi illa bi sai ko da shi hatimu, wajibi ne zukin wanda yake an san shi, abu ne wanda yake sananne daidai shi wannan abin, sababi ne ko sharadi, sababin na shari'a ko sababin na hankali ko sababi na al'ada, ko sharadi na shari'a ko sharadi na hankali ko sharadi na al'ada. Akwai sababi na shari'a, abinda shari'a za ta ce shi ne sababi. Misali kamar mallakar nisabi dangane da zakka, akwai kuma abinda yake sababi wanda shi wannan na hankali ne, na hankali ne, a hankali ne za a gano wannan zamo wasa sababi. Misali kamar hankali dangane da fahimta, bayan da za a yi wanda bai da hankali ya fahimta, wannan sababi ne wanda yake da hankali. Haka nan kuma akwai sababi na al'ada, kamar cewa wanda ya ci abinci ai cin abincin zai iya zamowa sababin ya ƙoshi, ba wai sababi ne na shari'a ba, ta ba shari'ance ka ci abincin baka ƙoshi ba ko ta yiwu a hankali ma ka ci abincin baka ƙoshi ba. Shi yasa da aka ce sababi da sharadi, akwai wanda suke sababin na shari'a, akwai sababin na hankali, akwai sababin na al'ada. Haka nan sharadin akwai na shari'a, yanzu misali kamar tsarki dangane da sallah, sharadi ne, shari'a ce ta kawo haka, ba wai al'ada ba. Ga al'adance wanda ma bai da tsarkin ya iya tashi yayin sallah, ya iya tashi yayin sallah, kaga wannan shari'a ce ta kawo cewa tsarkin sharadi ne na sallah. Wakila la, to wannan kaulin shine na farko. Akwai kauli na biyu wanda wasu daga malamai suka ce a'a, dan abu ya zamo wajibi ba zai cika ba sai da shi ba a ce shi kansa ya zamo wajibi ba, daidai sababi ne ko sharadi, daidai a shari'a ne ko a hankali ko a al'ada. Kauli na biyu kenan. Wakila, wasu suka ce in kana sabab, in ya zamo sababi ne to wannan za a ce wajibi ne, amma idan ba sababi ba ne to wannan ba a cewa wajibi ne, ba a cewa wajibi ne. Idan sababi ne ya zamo kuma mu muna da ikon mu kawo, to za a ce wajibi ne. sababi ne na a ce abin da yake wajibi ya cika, to wajibi ne mu kawo wannan sababin. Misali, kamar da a ce kamar zuwa hajji, ai tafiya sababi ce ta a ce an je ko sababi ce, to wannan tafiya zuwa hajji ya zama wajibi, tunda dai hajjin wajibi ne. Tafiyar nan kuma sababi ce ta har a iya yin hajjin. Kana garinku za ka yi hajji ne, garinku ne Makka, ba garinku ne Makka ba, garinku Arfa take, amma wannan tafiyar sababi ce. Wakila wasu suka ce in sharda, idan zama sharadi ne in ta sam ila shari, ya danganta ga shari'a. Idan shari'a ta ce wannan sharadi ne, to shi ne zai zama wajibi a kawo shi. Yanzu kamar alwalar dangane da sallah, wannan shi ne ƙauli na hudu. Wannan shi ne ƙauli na hudu, banda inda ya zama sharadi na hankali. Inda ya zama sharadi na hankali, kamar a ce barin abin da yake ba wajibi ba, tunda barin abin da ba wajibi ba ai a hankalce sharadi ne na zuwa da abin da yake wajibi. A hankalce barin abin da wato abin da yake kishiyar wajibi, barin abin da yake kishiyar wajibi. Yanzu misali, aka ce wajibi ne ka tsaya, to me yake kishiyar tsayuwa zama? To a hankalce ai ba yadda za a yi hankali ya yadda a ce kana tsaye kana zaune kuma. Dole hankali ya san wanda yake tsaye ba fa a zaune yake ba, wanda yake a zaune ba fa a tsaye yake ba. Shi yasa zama kishiyar tsayuwa ce a hankalce. To wannan ba a cewa wajibi ne, dan an ce a tsaya wannan ba wai ya nuna dole sai ba a zauna ba, tunda wannan sharadi ne na hankali ba na shari'a ba, sai idan ya zamo sharadi na shari'a. Banda inda ya zamo kuma sharadi na al'ada, akwai sharadi na al'ada. Misali, yanzu in aka ce ka wanke fuskar ka, iyaka fuskar, to gaskiyar lamari a al'adance ba za ka iya tabbatar da ka wanke dukkan fuskar taka ba sai fa in ka taba wani abu daga kanka. An fahimta? Saboda al'adance a ce ka iya tsayawa daidai iyaka fuskar, baka ƙetara ba ko da kashi ɗaya cikin goma na milimita ka taba wajen kan, ai ba za ta yiwu ba. Zai zama kenan ba za a iya tabbatar da ka gama wanke fuskar taka ba. Za ka iya ƙetarawa ko kaka a ce ka wanke wani abu na daga kan kafin a tabbatar da cewa ka wanke fuskar taka cikakkiya. To amma wannan ba sharadi ne na hankali ba. A hankalce a iya wanke fuskar ba tare da an taɓa kan ko ɗaya ba. A al'ada ce ba za ta yiwu a taɓa kan, a wanke fuskar gaba ɗaya ba tare da an taɓa kan ba. Al'ada ce wannan. An fahimta? To yanzu wannan tunda sharadi ne na al'ada ba zama wajibi ba, tunda ba sharadi ne na shari'a ba. To a fatakulil harami, bari ga abin da yake haram, wato tafiya bisa ƙauli na farko, na cewa ma la yatimul wajibu wal mulaku bima daruri na ila bihi hatmun zikr. Ƙauli na farko daga cikin ƙaulilukan nan guda hudu, wanda shi ya fi rinjaye ko shi ya fi rinjaye. Shi ya sa ashe barin haram, barin abin da yake haram, in ta'azzara, idan ya zamo ya wuyata, ba za a iya barin haramun ba illa bi tarki gairi, sai ko da barin halal, sai ko da barin halal hatman yura. Sai ya zamo ana ganin barin wannan halal ɗin, wanda sai an bar shi ne za a iya cewa an bar haram, ya zama wajibi. Ga shi dai halal ne, to amma saboda an ce ba za a aikata shi ta yi ya bayu zuwa a ce an aikata haram, sai a ce to bai halatta ba. Ina misali, fahurrimat mankuhatun, wata wasu nusohin fahurrimat mankuhatun in talbasi digairiha. Da a ce mutum ga matarsa. Ta zo ta shiga ɗaki, ya tabbata wannan matarsa ce ta shiga ɗaki, sai kuma wata mace daban ta taso ita ma ta shiga wani ɗaki, sai kuma ya rikice wai wanda ɗaki ne matarsa ta shiga. Kagan ya tabbatar ga ɗakin da matarsa ta shiga, ai ya halatta ya shiga ɗakin ya sadu da ita. To amma nan ya rikice, ya kasa gane wani ɗakin ne ita ainihin matar tasa ta shiga, ɗaki mai lamba A ne matar tasa ta shiga koko ɗaki mai lamba B. To a yanzu ya zame masa haramu ya shiga kowanne daga cikin ɗakunan nan, ya ce zai taɓa macen da take ciki, duk da yake an san ɗaya daga ciki matarsa ce a ciki. To amma dai tunda ta rikice, ya rikice a nan, barin halal ɗin ba zai yiwu ba, a ce an ba haram ɗin ba zai yiwu ba a nan, sai fa da barin halal ɗin. A nan barin haram ɗin ba zai yiwu ba, sai fa da barin halal. To shi yasa aka ce a nan matarsa wadda take ya aura ta zame masa haramin, in ya zama ta rikice da wata au bata ainihin wani sai. Hakanan yana daga inda yake matarsa ma wadda take halal, za a ce ta haramta gare shi, da a ce yana da mata biyu, sai ya saki ɗaya daga cikinsu saki bacci, sai kuma ya mance wacce ce a ciki ya saka, da sai ya zama dukka su biyun sun haramta gare shi. Saboda in ya riƙe ko ya fusaci ɗaya daga cikinsu, to ai tayu ita ce wanda ya saki saki bacci. Shi ya sa a nan aikata barin haram ɗin ba zai yiwu ba, sai fa da barin halal ɗin. Shi ya sa barin halal ɗin ma ya zama wajibi a nan, sai a ce ga abu wanda yake halal gare shi amma kuma ya zama haram saboda wani dalili. Sai dai inda gaba ya tuna kuma cewa ga wadda ya saki shi kenan, to ita ce ta haramta gare shi. Ɗayar wadda ba ita ya saki ba, ya zama ta halatta gare shi kenan. To mas'alatu, ga wata mas'ala wadda ita ma wata muhimmiya ce, musamman a ilmin usulin fiqh, ana cewa tana daga cikin mas'aloli masu rikitarwa. Mulakulam li indana zarar umarni a wajen mu ahlus sunnati la yashmalu qura, bai hada da abin da yake makaruhi ba. Dan an ce ai sallah, ana so ai sallan nafila, to wannan cewa ana son ai sallan nafila bai hada da wakacin da aka ce an karhanta yin sallah ba. Kamar bayan da asar, bayan la'asar ba wakacin sallar nafila ba ne, umarnin da sallah na nafila wanda yake ya zo mutlaki, cewa a koyaushe sallah nafila tana da kyau. To amma sai zamo aka ce bayan sallar la'asar nafila ba ta da kyau, to a sannan umar na cewa nafila nan na da kyau koyaushe bai hada har bayan la'asar ba ko bayan asuba. Fafil waqati as-salatu tabdul, shi yasa sallar da aka yi ta wakacin da aka yi hani, sai a ce wannan sallar batacciya ce, da zai nafila daidai lokacin fitowar rana, ko yi nafila daidai lokacin haduwar rana, sai a ce wannan nafilar tasa ta ɓaci, za a ce ta ɓaci, wanda wannan shi ne abin da mafi yawa ahlus sunnati suke kai daga shafi'awa da malikawa. Hanafiyawa ko suka ce a'a, ai umarni ya hada hawakacin karhanci, shi yasa su a wajensu dan kai sallah daidai bayan an kai sallah nafila bayan la'asar, sai su ce ka aikata karahiya amma nafilar ka tayi. Shi yasa yanzu abin da ya rage za a daura a ma'auni ne, tayi ladan nafilar naka ya hau akan karahiyar da ka aikata, ka samu wani ragowa kenan. Tayi kuma ya zama karhancin ya fi nafilar da ka aikata, ya zama kai aka biyo kenan sai ka yi ciko, kai aka biyo sai ka yi ciko kenan. Amma wajen malikawa daman da wajen shafi'awa gaba ɗaya sallar ba ma za a auna da ita ba, yawa saboda bata inganta ba. amma lazi jihatu muta'addida amma hani wanda yake ta wata bangare ne ya zama a waje an samu umarni an samu hani amma umarnin ya zama ta wani bangare ne hanin kuma ya zama ta wani bangare ne ina misali na sunus salati kamar ai sallah fi makanin ita da a wajen da kwatar sa aka waje ne wanda kwatar sa aka zama a waje da Allah da aka kwata daidai ne ko ba daidai ba ai haramun amma yanzu idan kuma lokacin sallah yayi mafa kana wannan wajen azhar lokacin azhar ya same ka kana wajen da kwata aka to yanzu kenan sai a ce ana bukata kai sallah tunda dai lokacin da zarar lokacin azhar yayi ai ana bukata ai sallah kai ko tunda lokacin yayi ana bukata kai sallah ko ku a ba a bukata kai sallah nan tunda inda kake waje ne wanda kwatar sa aka wanda ba daidai bane a zauna to anan tunda ta inda aka ce ai sallar daban ta inda aka ce ka a zauna daban tunda ko da ba sallah kai ba zaman nan a wajen nan ba daidai bane to idan kai sallah irin nan fa inna ha ta sihu za a ce sallar ta inganta inda al-aksar wanda wannan shine abinda mafi yawan malamai suka tafi aka illa iyaka wala thawaba indam ko da yake aka ce sallar ta inganta amma fa kakka sa ran zaka samu lada kai sallah dai amma sallar da ba za a baka lada akai ba bil ashari azancin da yafi shura wakila a wani kaulin aka ce wasu kauli na biyu la ta sihu sallar ma gaba ɗaya bata inganta ba kai sallah ne ba ingantacciya ba lakin hasala su godo sai dai ba a ce sai ka sake wata sallah ba ya zama kai dinnan ba kai sallah ba amma kuma ba a bukatar kai matsayinka ɗaya da wanda bai sallah ba amma ba a bukatar sai ka yi wata sallah walhambali kauli na uku a nan shine wanda a mabiya Imam Ahmad ibn Hanbal suka tafi a kai suka ce la wala ba ingancin kuma ma ana bukatar sai ka sake wannan sallah wannan sallah sai ka sake ta ba ingancin kuma ana bukatar sai ka sake wannan sallah a gane wannan sabanin yana da gurare da yawa da za a yi tatbikin su yanda a yanzu wasu wanda suka aro suka yafa nasabar Hanabilawa saboda ana kai su kasar da ake aiki da masaba Hanabilawa su yasa sun kuma malaman kasar wani abin haushi yadda wani yake fada sai suke wani abu sai zamo a wajensu gaba daya kamar duk duniya tunda Allah ya yi duniya ba malami in ba Imam Ahmad ibn Hanbali ba shi yasa abinda masabarsa kadai ta fada shi a daidai abinda ba su fada ba ya zan ba daidai ba ko malamansa sun fada ko malamansa duk ba daidai ba ne sai zama kuma sun reni wa'annan a kan haka to su a wajen Hanabilawa ba su asalinsu da yake an yi hani daga a saki mace uku gaba daya bisa asalinsu sai su ce kenan sakin biyu ba in an saki mace uku gaba daya haka nan an yi hani daga a saki mace tana cikin jinin haila to sai su ce sakin biyu ba illa iyaka su kansu malaman su gagga in banda wasu tsirari a cikinsu to a wannan wajen sun kyale asalin nasu saboda duban wasu dalilai sun yadda da cewa in an saki mace saki uku a kalma daya sakin yayi ukun yayi sun yadda da cewa in aka saki mace tana cikin jinin haira ai sakin yayi to amma an samu tsirare musabbai Ibnu Taymiya da wasu gaggaba biyansa irin su Ibnu Qayyim wanda su anan ma dai suka yi riko da asalinsu da cewa ai duk abinda aka yi hani daga gare shi ko da ta wani bangaren dai to abin zai shafi kowane waje shi yasa in an saki mace saki uku a kalma daya sakin biyu ba in an saki bace tana cikin jirgin haira sai kin bi ba sai ya zabo dan ba a dawo ana ba da fatuwa da haka kuma da ya zabo akai wata rashin sa'a ba su ba da irin wannan fatuwar su suka kankane hanyoyin sadar da sako sai ya zabo sakonsa ake yawan ji har galibi mutane suka riko da haka har wasu suka shiga cikin wani hali na damuwa dan ba da daewa da Allah bai kai shekara daya ba akwai wadda ta zo a nan tana kokawa da cewa akwai wata yar uwarta mijin ya sake ta tana cikin jini wajen shekara 20 ba sai aka aiki da kaulin malamai na cewa ai sakin ya afu ta yi idda ta yi aure inda ta yi auren har ta hayayyafa sai kuma yanzu wai ga wata fatuwa ta wani wannan sakin ma gaba ɗaya ba saki ba ne shi ya sa matar wancan mijinta ce na farko tunda ba saki ba ne shi ya sa ita wannan mace hankalinta ya tashi tana ta kuka ashe ta haife ya shehuta abin nan ba ta sani ba to kaga irin yanda wani lokacin yanda wani malami yake faɗa mulkin mallaka a ilimi yakan haifa inda wani nau'i ne na mulkin mallaka a ilimi yawa a ce ilimi in ba naku ba ilimi ba wanda gaba ɗaya addinin musulunci bai san haka imamu malik malamin imamu shafi'i ne imamu shafi'i malamin imamu ahmad amma imamu malik ya tara muwaddansa wadda da yawa hadisan manzon Allah ne da abinda aka karbo daga sahabbai daga tabi'ai halifa na lokacinsa ya ce ai abinda za a yi zan yi doka duk ƙasata ya zama da mu waɗannan taka ake aiki imam malik ya ce kwakwai ba daidai ba ne sahabban manzon Allah sun karɓa daga gare shi ta yi abinda wannan ya karɓa ya bambanta da yadda wannan ya karɓa kuma sun yaɗu a ƙasashe shi ya sa ka ƙyale mutane su yi aiki da abinda suka sani abinda imam malik ya faɗa kenan to kuma duk waɗannan shugabannin ma dai kowa a cikinsu in aka bincika za a ga magana irin wannan kowa yakan aiki da fahimtarsa amma bai tsaya cewa in ba fahimtarsa ba wata fahimta a addini ba duk fahimtar da ta saba da tasa a addini to ban zaci ba wanda ya tafi akan wannan a waɗannan malaman amma waɗannan mutanen su ne suke tafiya akan haka kuma suke ɗora mutane akan haka kuma abin haushi suka aro suka kawo wata bi'a ba ta ba waccan ba in a can ne to daman abin da suka tashi da shi kenan dan kai hukunci da haka ai ba komai an dinka riga ne daidai da girman mai riga amma ka ɗauko riga irin na turkawa kayan turkawa ka ce wannan za ka sawa mutanen China ko Philippines wanda suke ƙanana ka san abin za a yi kwararo ko kuma ka ce za ka ɗauko kayan sawa irin na mutanen China ka ce nan su za ka ba turkawa dukkan mutane kaurara ka ce su sa ai ka matsa musu za ka kaya kaya ne kaya kaya ne amma kowa da irin nasa yawa kowa da irin nasa irin wannan a gane ita kanta wannan matsalar tana ƙarƙashin wannan ba an fahimta to sai wata ƙarin matsala wanda ita ba zai da dangantaka da wannan wani da maktubi ta idan halar wanda ya fito daga wajen da ƙwatar sa'ar da niyyar tuba da yana waje wajen da ta yi shi kansa ne ma ya kwata to wajen sa ya kai mita 30 faɗinsa ya kai mita 40 tsawonsa to shi yana tsakiyar wajen in yi haka sai ya tafi mita 15 kafin ya fita in ta nan ma ya yi tafi mita 15 in nan ya yi tafi mita 20 in nan ya sai ya tafi mita 20 kafin a ce ya bar wajen to sai ya ne cewa gaskiya tunda kwace ba daidai bane a shari'a shi ya tuba yana tsakiyar wajen to yanzu taho wadda zai yi don ya fito daga wannan wajen, me ya yi hukuncin wannan taho wata? To shi ne aka samu saɓani na malamai a kai wajen zantutuka guda hudu. Kauli na farko dai aka ce atin bi wajibi, ya zo da abin da yake wajibi a kansa. Duk da cewa zama a inda kwatarsa akai haramun ne, amma yanzu shi wannan zaman da yake na fitowarsa tayin kan yi tafiyar nan, wanda intanet ne ta kai mita 15 ko ta nan ya ta kai 15, intanet ne ma ta kai mita 20, tayo zai minti 1, tayo zai minti 2, saka 120 kenan. To duk abin da yake a wannan saka 120 din yana yin abin da yake wajibi ne a kansa, ba laifi ne ba. Zabansa a wannan wakacin ba laifi ba ne. Kauli da farko kenan. Wakila biharat, wasu ko suka ce a ai hayyau duk zaman da zai ko ɗugo ɗaya ne ko ɗaya ne bisa dubu na sakan ɗaya wannan zaman saɓar Allah ya, tun da dai wajen da aka kwata ne duk da cewa ya yi niyyar fitowa. Kauli da biyu ke nan a nan. Wakila fi isyarihi mustajirun, wasu suka ce a to wanda zai yi yana cikin saɓar kwacen ne, amma fa ba a yi ƙida'in da hai tare da cewa hada shi daga kwacen ko zama a inda ya kwata ya ɗauku daga gare shi, tun da dai a yi nufinsa ya tuba. Wa huwa mushkilu, shi ya sa wannan matsalar tana cikin matsaloli masu rikitarwa, tana cikin matsaloli masu rikitarwa. Shi kauli na ƙarshe shi ne abin da Imam al-Haramain ya tafi a kai. Kauli na farko shi ne abin da mafi yawan malamai suke kai. Kauli na biyu shi ne abin da Abu Hashim daga Mu'tazilawa yake kai. Kauli na uku ko shi ne da Imam al-Haramain.
Sai da a kai wannan gurin da aka kwata. Idan mutum ya uzurin sallah ya duba da ce wannan hadisi na Julatul Ardi.
Julatul Ardi
kullum masajin na wata
zuwa.
Ya uzurin sallah ne ya tayi?
To ai shi ne aka ce an samu saɓani. Shi hadisi da dai amin. Ka gane? Shi kuma abi ai ko yaushe akwai daga malamai ba da suka ce ba da ba aiki da abi sai an bincika an gaba shi da tasiri. Yanzu da an ce Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce ko idan da ka saba sallaci ne gare ni ka shiga ɗakin mutum, ya ce tunda Adam ya ce ko idan ba ka sallaci ne za ka yi sallah a ciki, kaga ai dole abi ne amma yana da hustasisi ko yawwa zai karɓi hustasisi. To sai wata matsala wanda ita ma dai tana cikin matsaloli masu rikitarwa a usulun fiqh. Har wasu suke cewa ta fi kowace matsala ba rikitarwa a usulun fiqh. Wasaqidu, mutumin da yake ya faɗa ala jarihi, musu wanda yake an masa miki, mutum da ya haka kawai sai ya tsinci kansa, kamar faɗa ake ko yaƙi ake, sai ya tsinci kansa shi kansa a kan wani yake, wanda yake kan nasa an masa miki. Shi ɗin nan in ya ci gaba da zama a kansa nauyinsa zai sa ya mutu, amma yana da dama ya mulgina bai da ikon ya tashi, saboda shi ɗin ma yana cikin wani hali, amma dai yana da ikon ya mulgina. Amma in ya mulgina shi ɗin ma ba wai rabuwa zai da wannan ba, zai sake mulginawa ne a kan wani wanda shi ma an masa miki, wanda shi ɗin ma in ya zauna a kansa mutuwa zai. To a irin nan ya za a yi kenan, ya ci gaba da zama a kan wannan in ya so wannan ɗin ya mutu, ko ko ya mirgina a kan wannan in ya so wannan ɗin ya mutu, ya zama kuma an tabbatar da cewa duk daidai suke. Idan a ciki akwai wanda ya fi wani, to sai a ce ai gwamma ya fifita mutuwar wanda aka fi ɗin, in ya so ya fifita rayuwar wanda ya fi ɗin. A'a, ya zama duk ɗaya suke. shine wasaqidu wanda yake ya fada alajarihin musu wanda aka yi masa miki karkatan da ya tabbatar in ya ci gaba da zama a kansa mutuwa zai illa nazul idan bai gushe daga kansa ba wa kufahu kuma zai kashe wani irin wannan din daidai da wannan inin takal idan ya murjina zai iya murjinawa amma in ya murjina din kan wani zai sake fadawa wanda shi din ma dai mutuwa zai ila to anan an samu zantuka guda hudu na malamai wasu malaman suka ce adim ai abin da yake akwai wannan na farko ganin kansa yayi akai akan shi yasa ba shi ya aikata ba yanzu in ya murgina kan wannan yau ai shi ya murgina shi yasa sai ya ci gaba da zama kan wannan din ya so wannan din ya mutu baya murgina kan wani ba tunda in ya murgina ai yayi wani abu nasa wannan ko gani yayi kawai wakila hayyir wasu malaman suka ce anan yana amma shi zali ya iya murginawa ya iya ci gaba da zama kan wani wal imam la hukuma imam al haramain abu al maali al duwaini yace anan gaskiya wannan matsalar ba hukunci na shari'a akai magana ce da shari'a ma a iya cewa bata iya jeye hukunci akai ba ba a ce yayi ba a ce kai yayi ba dogo ko duk wanda aka ce to zai ba yi zuwa kashe biyar in a ce kai ya kashe ɗaya daga cikin su haka din ya fi karfin sa tunda shi ba zai iya dagawa ya tafi ba ko ya ci gaba da zama kan wanda ko ya birgida ya fada kan wanda shi yasa shi Imam al-Arabi ya ce gaba ɗaya nan ba wani hukunci ba a ce yayi ba a ce kai yayi ba wal hujjatu hawla al-waqfiha hujjatu al-islam gazali yace shi har yau bai gano matsalar ba bai gano hukuncin ba bai ce ba hukuncin yadda malamin sai ya faɗa ba amma yace dai har yau shi ka bai gano hukuncin ba shi yasa yayi tawakkufi yayi tawakkufi a matsalatu ga wata matsala wato akan takalifi da abin da ba zai yiwu ba yayu ai takalifi da abin da ba zai yiwu ba koko ba zai yiwu ba duk da wuzu takalifa bil buhari bu ahlus sunnati ashairawa bida ga da a iya yin takalifi da abin da ba zai yiwu ba daidai ne a ce Allah yiwa bayansa takalifi da abin da ba zai yiwu ba amma bai wasa ce ta sai ce ba zai dora wa bayi abin da ba zai yiwu ba amma dai abu ne mai yiwuwa saboda ba wani abu wanda yake wajibi a kan Allah sai ya ga ash'ariyawa ai ba wani abu da yake wajibi a kan Allah shi yasa a ce ya bar yin takalifi da buhari ba wajibi ba ne a kansa waman adda ya fata ta zani ƙungiyoyi biyu na mu'tazilawa su ne mu'tazilawan bagadada da mu'tazilawan basra mu'tazilawa asali daga basra suka fara to amma ta take kadan da bagadada ta zamo ita ce gari da mulki gari da kasuwanci gari da sada'o'i sai zamo a nan ba an samu gaggaba malamai da mu'tazilawa wanda kuma da yawa daga cikinsu fahimtarsu ta dan babbata da fahimtar mu'tazilawan basra to su gaba ɗaya dai da mu'tazilawan basra da na bagadada suka ce ba daidai ba ne a ce za a yi takalifi da bakala abin da yake buhari lalil gairi ba na wani dalili da wani abu ba shi a kansa ne yake buhari shi a kansa ne yake buhari ba wai ya zama buhari don wani dalili ba akan samu abu ya zama buhari saboda wani dalili yanzu misali a ce a lokaci ɗaya 12 da miji 25 kada ka tsira kada saukwata kuma a wanda lokacin ai ba abu mai ne bai yiwa amma rashin yiwuwar a ce kada ka tsira a sanda saboda cewa a ce kada saukwato 12 da miji 25 tayi a ce kada ka tsira 12 da miji 25 tayi a ce kada saukwato amma a ce kana guraren guda biyu a wannan lokacin daidai ai abu ne wanda ba zai yi ba to wanda dalili saboda wanda dalili ne rashin yiwuwar a ce an same ka a daya saboda an ce a same ka a daya idan da za a dauke samun ka a daya to ai a daya ka iya zama wa samu to suka ce in ba irin wato abin da yake ya hanishi a kansa shi a kansa ba wai dan wani abu ba to shi ne bayan da za a yi a ce an yi takalifi da shi abubuwa ko abin da yake ya hannu da gairi ilmihi da Allah ya kara ba dan wai Allah ya san cewa wannan abin ba zai afku ba gaba daya ko da ahlus sunnati sai yadda akai cewa abin da yake ya hadi ne dan cewa Allah ya san ba zai afku ba a iya takalifi da shi haka da su mu'tazilawa su ba su yadda da wannan shi yasa Allah ai ya san Abu Jahal ba zai imani ba amma tare da haka aka kallafa wa Abu Jahal ya imani bayan da za a yi ko abinda Allah bai kaddara ba bai nufa ba ya abu Allah bai kaddara imani daga Abu Jahal ba Allah bai nufi imani daga Abu Jahal ba Allah tun fil azal ya san cewa Abu Jahal ba zai imani ba kamar dai wannan ai bai hana a ce an wa Abu Jahal takalifi da ya yi imani ba wadda labar imam imam ya hana a ce za a yi wato abinda yake nema ba wato imamul haramain ya hana a ce a nema daga mutum ko daga mukallafai su zo da abinda yake muhali wato ba za ta yi ba abinda yake muhali ba za ta yi a ce an nemi mukallafi ya zo da shi ba in ji imamul haramain wani haƙu waƙa maganar da take gaskiya ma laisa da zati abinda yake muhali ba wai shi a kansa ba bari garinta na bari ya hani ne saboda wani dalili to waƙa takalifi da shi ya afku takalifi da shi ya afku sai abinda yake ba a sami takalifi da shi ba sai wanda yake mumtani'ul li zati mumtani'ul li zati kamar misali a ce kamar da dutsen nan zinari tare da cewa yana dutsen ya za a yi zama dutse kuma zinari ai wannan ba zai yi ba wannan ba zai yi ba amma cewa kamar da dutse ya koma zinari to wannan a iya takalifi da haka inda ya bar siffarsa ta zamowarsa dutse amma a ce yana da siffar tasa ta zamowa dutse kuma wai yana da siffa ta zamowa zinari to ai wannan mubtadi'un ne mubtadi'un bi zati to alhamdulillah to sai mu kada a dauko mas'alatu husul shar'i shar'i ai yayi baiti goba baiti da aka ce za a riga shi baiti da za ta aka ce za a riga shi ga shi dai da kyan rike kai 15 ko da Allah ya kai 15 ai ko to alhamdulillah ai 15 ko ba 15 daidai ko alhamdulillah wanne? Gairi balil gairi ai ba laisa lizzati lil gairi lil gairi ba rufi dai ba sa ba jaruri da to da ya za ka ɗauka ai ka ji shi hujjojinsa yanzu a nan za ka ce shari'a ta ce ya ci gaba da zama a kan wannan ya kashe shi ko ya koma a kan wannan ya kashe shi koko tashin da ya fi ƙarfinsa za ka ce shari'a ta ce lalle ya tashi wanne za ka ce ya yi ka ce kuma wai da sunan shari'a ka faɗa ai shi abin da ya hanga kenan yawwa har ya ce shari'a ba ta yi magana a kai ba saboda duk ta inda za ka ɓullo wa magana sai yi kamar ka kauce wa shari'ar kanta kamar ka fita daga tsarin shari'ar kanta ko ya sa kenan shari'a ba ta yi magana a kai ba to alhamdulillah a'a ai kaga anan an ce kubu ka fahimta an ce kuku yawwa shi yasa ya cika ba hafi ran raini ai ya fita daman an ce idan ya san wannan ya fi rayuwar wannan tafi muhimmanci to ai wajibi ne ya kokari rayuwar wanda rayuwarsa tafi muhimmanci ta tsira in ya so rayuwar wancan da tafi amma anan cewa aka wa kuf ahu inin taka to alhamdulillah
wannan fasuruk illa haram in ta'azzara
illa bi tarki ghairihi hatman yura
kuma saddu zari'a kan shi ganin ta
kamar
saddu zari'a
a iya cewa ta samu madogara anan yawwa a iya cewa ta samu madogara anan illa iyaka ita saddu zari'a ta fi fadi daga wannan yawwa wani bangare na wannan saddu zari'a na ciki amma ita saddu zari'a har ta fi fadi daga wannan yawwa to akwai wanda tambayar ka ba amsa ba ko magana akan faru kifaya huwa ala kulli al-jumhur wal qawl balu wal mansur ya za eh ya za a ce wato an rinja da maganar malamai kadan akan mafi yawan malamai ai so da yawa ba lalle yawa ya zama shike da hujja ba so da yawa kaɗan ma ya fi zamowa da hujja a wani gurin sai zama ɗan kaɗan ɗin su ne wanda suke gaggan malamai a nan gaba ma a littafin za mu ji wasu wuraren inda za a ce mafi yawan malamai ga yanda suka ce amma gaggan malamai wanda magana su ita ce a bayyana da ita ga yanda suka ce yawwa shi yasa a koyaushe a gane a ilmance ba wai wani ya faɗi magana wani ya faɗi magana wani ya faɗi magana shikenan magana ta samu karbuwa ba wani ya faɗi magana ga dalili wani ya faɗi magana ga dalili wani ya faɗi magana ga dalili ya zama dalilin mai gamsarwa ne inda ka san yanda abinda ake kira dalili an baka dalili wanda zai gamsar da kai to wannan shine sai ta mutum goma su faɗi magana da dalilansu amma dalilan in aka kwankwasa ta wani wajen aljihu suna fashewa amma mutum ɗaya ya faɗi magana ya kawo dalili a gama kwankwasawa a gama ɗagawa a kwaɗa a ga yaƙi fashewa ya za a yi ba dole a ɗauka ba in dai a ilmance ake magana shi yasa ai ba mamaki a irin wannan to kuma a nan tabbaya ta da yake cewa ana cewa mu'tazilawa ba yadda duba ne amma kuma a nan ana kawo maganganunsu ai abin da ya sa a gaba ɗaya su ba yadda duba ne amma wannan bai hana a ilmance magana da suka faɗa a ɗauko ta a auna da ma'aunin ilimi ba yawan an ce ba za a ɗauko magana tasu ba har a gwada ma'ana kenan tsoronsu ake ji kuma ma'ana kenan abinda ake kawai gudunsu ake ba wai da hujja ba amma an ɗauko magana tasu aka gwada a faifan ilimi aka gano ta aka kawo aka gano hujjojinsu aka kawo hujjojin wanda ba su yadda da su ba to ai kaga wannan ya fi tabbatar da cewa ana kan ilimi a koyaushe a gane shi fa ilimi shi ke kan gaba ilimi shi ke kan gaba ba wai cewa kungiya kaza ko jama'a kaza ko kungiya kaza ba ilimi shi ke kan gaba yawwa shi yasa a koyaushe a irin nan waje ne na tsaya a tsantsance ilimi yawwa shi yasa sai kaga ana kawo maganganun nasu waje dewa kuma a gaskiya duk da batansu ai sun ba da gudunmowa da yawa a usulul fiqh yawwa sun ba da gudunmowa da yawa a usulul fiqh
wani ke tambaya Imam al-Haramain
masu
kallon wannan abin
ta
ko tambayan da Allah yana so a dan yi masa
in Allah da za a samu wata ran ai masa ta bayani akan Imam al-Haramain Imam al-Haramain wani malami ne babba da aka yi shi wanda a takaice an haife shi hijira ta 419 ya wafati hijira ta 478 shin sa gaba daya a duniya ma shekaru 59 amma kuma ya cika duniya har yau a cikin wasu abubuwa da ya bayyana ana ta ƙara bincike har yau ba a kule ilman da ya bayyana ba bayan cewa a yau ya kusa shekara 900 da 60 da wani abu da 80 da 70 ma da wafati amma a shekaru 100 nan da 70 har yau ana bincike akan ilmansa ba a gure ba kaga kenan ya gwada cewa malami ne wanda duk duniya take tinkaho da shi inda ya afagen ilimi ne to shine Imam Al-Haramaini wannan a takaice kenan amma wata ran Allah yarda ma'a samu dama ai bayani a kansa yanda la'alla za a karu da irin littattafan da ya yi bincikensa da ra'ayin da rayuwarsa take. Allah ya mana taimako, Allah ya riko da hannayenmu, Allah ya mana jagora a dukkan lamura. Kuma ga azumi ya taho, amma duk da cewa azumi ya taho akwai jama'a da yawa akwai su da suke cewa to ai ga majalisai daban-daban an kafa na daren nan ga na usulul fiqhi ga na fiqhu ga wani abu na tauhidi hayatul islam da ake tauhidi ga na nahau ga na nahau ko ga na adam a manzumatul adam da ake yi ko daman kuma ga hadisi da ake na juma'a ga dariqa ana yi juma'a alhamis da adal tafan dariqa amma da suke cewa a yanzu galibi ba abinda aka fi kurare da shi irin hadisi shi yasa suke ba da shawara cewa to a ƙara wani zaman ma wanda zai zama kamar na hadisi ne za da ke ganin insha Allah ta'ala ko litinin ta sama a ƙara wani zaman ko da rabin awa ne ko kuma minti 45 wanda zai zama gaba daya abin da ya shafi hadisi ne da usulul hadisin da kuma matanin hadisi bayan an tashi a usulul hadisin ko mu dauko misbahur rawi da shi Abdullahi da man na gida ne ko a ainin hadisin kuwa fa akwai littafi wanda yake bayyana tsare-tsaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da addu'o'insa wanda har malamai suke masa kirari da cewa ko gida ne da kai ka siyar dan ka sayi wannan littafin kaga wannan littafin sai a ɗauko shi a sa kenan tare kuma da wani littafin wanda shi ma dai gajere ne ya tara hadisan hukunce-hukunce da Buhari da Muslim suka ruwaito shi ne Umdatul Ahkam ko ɗayan na farkon shi ne wanne al-azkar azkarun nawawiyya insha Allah ta'ala ya sa wa'innan da litinin amma ba ta goma ba ko amma yadda dai ake ta faɗa yankwa da yawa wanda daman da makarantu a hannunsu suna koyarwa daidai halayen sharu ɗan yaya ko a halayen ba to ka a ganka ka riƙe makarantarka yawon ka zo nan sannan sai dai a yi tara ko tara ake tara da halatta a shari'ancin ko tara ta ba wannan da juzu ko wato bismali ce kulli halatin min al-awali koko ai akwai wanda suka ce ai ko to Abdullahi dan Bodo ya faɗa cewa ai hali na kamawa ai yasa da ko wasu bayan nura tara sun zo ba laifi bane ko inda na
kada kuma mun da ba ma karanta mu tsire musu kuma mun zama hada ce ne ba ga musu kuma
ba sa hada ce ba a ai yanzu hanya hada cewa mai sauki ce yauwa in ya bada mamare dinsa ko aka dauka a iya tura masa ta WhatsApp a iya turawa ana ma turawa ta hanyoyi daban-daban ai wannan zamani ne mai abubba da suka saukaka yauwa ko baka je gaban malami ba kana kilomita 5,000-6,000 tsakaninka da shi amma sai ka iya ganin ma duk abin da yake faɗa san da yake faɗa kaga abu ne mai sauki kenan kuma ba wai in ka faɗa ko in ya faɗa abin ya huce ba ajewa ma akwai hanyar ajewa ma ko shekara nawa ne a iya ɗaukowa ka gani kenan to Allah ya bada taimako kar ba da alai salatu sati uku